الآخر نزل المنظور صلى الله عليه وسلم mutsiri wanda Allah madaukaki ya zaba ya aiko mana shi a matsayin manzo kuma babu wanda zai shiga aljanna sai ta hanyar sa to wata hanya da mutum zai dauka a rayuwar sa shi zai shiga aljanna to idan ba hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai hakikatan ya kama wani abu daban ba hanyar da zai shiga aljanna ba ta ka ku bukatar ba Allah ya hukansa wanda ya duba cewa duk abin da yake yi yana kokari ya kwatanta ya kamanta ya dace da hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam dan haka duk kuma abin da ake nufi da wato sira shine at-tariqa shi sai Allah madaukaki dangane da hadisin annabi Musa alaihi salatu wasalam yana ba mu labari cewa sanu'iduha sirataha al-ula zamu mai da ita tariqata al-ula hanyar ta wato ta farko dan haka abin da ake nufi da sira anan shi at-tariqa a istilahin malamai kuwa masu mai da hankalinsu akan tarihi da sirar annabin Allah sallallahu alaihi wasallam in suka ce sira suna nufin abubuwa da yawa amma duka sira da alaka ne da wancan wato wancan abu na farko wato ma'ana ta lokaci wato hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin abubuwan da suka ambata na ma'anar sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa abin da ake nufi shine hayatuhu min mawlidihi ila mamatihi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga haihuwarsa har zuwa lokacin da ya rasu zan zo bayanin da ya muhimmancin wannan darasi din da kullum abin da son fada amma bari mu zama wannan tarihi amma ana ta biyu malamai suna cewa abin da ake nufi sirran shine ayyamur rasul sallallahu alaihi wasallam wa ayyamul arab qablahu wa sifatuhu al-khalqiyyatu wal-khuluqiyyah ranaku da kwanakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya rayu cikin su da kuma kwanaki da tarihin larabawa kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sifofin da kala biyu akwai sifofi al-khalqiyya ma'ana wanda Allah madaukaki ya halicce su ya halicce shi akan su ma'ana irin surar cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin mun sani wannan manzon wanda babu wani ba wai dan adam ba halitta baki daya Allah madaukaki bai halicci abin da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja ba don haka rayuwar wannan addini alaƙarsa wato alaƙarta da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwa sai ta kacokan babu wani abu da yake fita daga wato wannan sirra ta annabi wato rayuwa ta annabin Allah sallallahu alaihi wasallam don haka hatta siffar jikinsa sunna ce wajibi musanta shi yasa malaman hadisi in suna fassara ko suna bayyana mana me ake nufi da alhadis ko as-sunna suna cewa as-sunna ma ruwiya أو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي سنة عبدنا أجل في دسيرة سنة من ذر الله صلى الله عليه وسلم أقول حديث إنسا شين الدكة عبدنا أكدن نامسا أكسي النبي صلى الله عليه وسلم هو ياتي وكما يا أي كتاب وكما أن أي كتاب أجبر سبيه مرسوبة ko kuma wata magana da take alaka da siffar jikinsa wanda Allah ya halicce shi akan ta ko kuma wani abu da ya shafi halayensa na rayuwa yadda yake magana yadda yake tafiya yadda yake cin abinci yadda yake mu'amala da mutane to duk wannan abubuwan su ne ake cewa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin wajibin musulmi da yake so ya zama musulmi da zai bautawa Allah ya shiga aljanna ya zama wannan shine wato abin koyinsa shi yasa alim ma a wajen maganar sira suka shigo da wannan mutum ya san me yasa aka amma ambaci rayuwa ko kwanakin larabawa kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum zai fahimci rayuwar annabi ne ya fahimce ta yadda take idan ya fahimci irin rayuwar da shi ya fito a cikin ta kafin a bashi wannan sako din wato yaya larabawa suke rayuwar su a jahiliyya kafin wannan shiriya ta Allah da Allah madaukaki ya turo manzonsa da ita za ka fahimci irin rayuwar da suke ciki ta rashin tsari rashin bin shari'a da kauce wa dokoki da kuma wato rayuwa da yadda suka ga dama ba bisa wani tsari ba sannan za ka fahimci cewa a shi zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga irin waɗannan mutanen da wanda ba su da tsari to a shi rahama ce gare shi da kuma dukkan al'umma baki ɗaya talibai wajen
suka don na kira ne. Bayan nan sai suka yi maganar wato siffofinsa na jiki da siffofinsa na halayya. Wannan wasu fasarar da bayar ko ta'arifin da suka bayar kenan abin da ake nufi da sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ta'arifi na uku wasu kuma suka ce abin da ake nufi da sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine madhul khalqi وحالة العرب وأيام الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته الخلقية والخلقية. يوم قالنا كل هذا أبو داود أديا فكارا. إذا ما كان ما فهم شيء وأن التعريف في غلاوك زعم فهم شيء و. كانوا هو ياي تعريف نبر بدل أبن ديك الدنيا كما تأشيك دشيتك أبن ديك كما تأكرن ترى أسير أسير من الله صلى الله عليه وسلم. ما فوقه بن جاي من مجد أكن لا يرى النبي نشيك دين. Da siffofinsa na halitta da kuma wato na halaye. Sannan sai ake na biyu kuma sai ƙara mana abu ɗaya shi ne rayuwar larabawa kafinsa. To wannan kuma ta'rifin sai ya haɗa da badul khalqi gaba ɗaya farkon halitta tun daga halittar annabi Adam. Domin kana so ka fahimci rayuwa ta wannan saƙo na ƙarshe wanda ya zo da wannan saƙo na ƙarshe wato rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala atamme suriya. Akan mafi cikar surar ta da yadda ya kamata a fahimce ta sosai, to akwai buƙatar ka fahimci annabawan baya ma da kuma waɗanda suka rayu kafin shi, ba wani ya larabawa ba. Wannan a fahimtar masu wani tarifin kina suka ce ya kamata a ɗauko sira tun daga zamanin halittar annabi Adam sai kai labarin sauran annabawa, sannan kuma ka zo kan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk da cewa wasu malaman suna itlaqin ko suna ambaton wannan suna kiransa tarihi, zaka ji kamar misali kana karanta babban littafin tarihin nan mai riwaya da isnadi wato tarihin Tabari, za ka ga cewa duk maganganunsa tun daga farkon halitta ya fara shi halitta annabi Adam, sannan ya ɗauko gaba ɗaya rayuwar annabawa, rayuwar annabawa gaba ɗayan ta annabawan dake har zuwa annabawan bani Isra'ila, sannan kuma ya shiga rayuwar Larabawa, sannan ya zo kan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan tariƙar ita ce wadda Ibn Kathir ya koya a cikin littafinsa Al-Bidaya wa Nihaya. Za mu zo mu magana akan wannan a dukula insha Allah. Don haka a takaice dai mun san me ake nufi da sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ko cewa duk abin da ya shafi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in mun ga dama a yi wasu su hada tun farkon halitta har zuwa rayuwarsa, sannan a hada da rayuwar tasa ta magana da aiki da takriri, sannan kuma a hada da abin da ya shafi halayensa da kuma siffar jikinsa, duk wannan sirrinsa ce me ya aikata a rayuwarsa kwata-kwata daga lokacin da aka haife shi, me ya aikata, ya aka yi aka mai da shi annabi, mana lokacin da Allah madauki ya ba shi annabi shi, da kuma irin wato tashin da ya yi yunkuri wajen ilmantar da mutanensa ya ta musu wannan gaskiya da ya zo da ita, da kuma irin wato tashi faɗin da ya haɗu da shi tsakaninsa da mutane ya faɗa su ƙaryata ya maimaita har daga baya aka karɓa har ya kafa daula, ko kuma kafin nan ma har suka kore shi daga garin su yi hijira ya koma wani garin daban ya kafa daula, kuma sannan ya rayu rayuwa wadda Allah madaukaki ya yarda da ita, kuma ya sa ta ita ce shari'a ta wannan al'ummar gaba ɗaya ta wannan halitta har zuwa tashin alkiyama. Abu na gaba da zamu ci wani zai ce meye sababin ko dalilin da yasa za a buƙaci a san rayuwar Larabawa kafin rayuwar annabin Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma a sa wannan a cikin sira ila na ambaci wannan. Daga cikin sababin shi ne za a san abin da su waɗannan Laraba suke kai kafin wato zuwan musulunci na daga karkacewa ne karkacewa ta aƙida. Domin babbar karkacewa a rayuwar mutum a ce ya bar hanya ita ce a ce aƙidarsa ko imaninsa yana da rauni ko kuma man babu shi kwata-kwata. Larabawa kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar da zamu zo mu karanta insha Allah duk da dai a cikin wannan littafi din na so dan fade shi ne a dunkule, sannan mu wuce kan nasabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauri. Sun kasance wato sun shiga wata dimuwa musamman cikin abin da ya shafi wa za su bautawa, da shi kan addinin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Amma daga baya aka shigo musu da bautar gumaka, bautar gumaka kuma asalin ta ko tarihin ta ta shigo mutane ne asali ta hanyar girmama wasu mutane da suka zaɓa suka ce salihan bayi ne. Zan zo in magana akan wannan insha Allah a lokacin bayanin halin Laraba, din da aka sani wannan zai taimaka mana mu fahimci sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai kuma inhirafi wato karkacewa da suka yi ta bangaren halayensu da dabi'un su ne yau da kullum alaƙarsu da mutane, za a ga cewa babu tsarin aure, kowa kawai ya dauri matar da ya ga dama, jin ya aikata duk abin da yake so da kowace mace, duk wannan a tsarin su haka suke ba tare da an tsara aure ba. Ko kuma a ce idan mutum mahaifinsa ya mutu, to zai iya auren matar uban nasa, waliyadu billah. Duk waɗannan abubuwan da a Larabawa haka suke kafin zuwan wannan haske da kuma shari'a madaukakiya, wato shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu na biyu ko sababi na biyu, sani wato irhasat, alamomi da dala'il, wato dalilai da suke nuna mana wato aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin idan ka ce za ka ɗauki karatun sira sai ka fara shi kawai daga nan da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai wasu abubuwan da za ka rasa su. Domin akwai abin da Allah maɗaukaki ya gudanar da shi wanda malamai sukan kira shi, wasu suna kiran shi mu'jiza. Amma mu'jiza tunda ana dangana ta ga annabawa ne, duk da shi kansa lafazin mu'jiza din wasu malamai suna magana a kansa cewa ba lafazi ne da ya zo a Qur'ani ko a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa abubuwan da suka saba ma al'ada wanda Allah yake ijra'in su yake ba da su a hannun annabawa ana kiran shi mu'jiza ba. Amma dai malaman ilmul kalam istalahu alaihi, sun karbi wannan kalmar da ita suke amfani suna cewa mu'jiza. Amma a Qur'ani abubuwan da Allah maɗaukaki yake amfani da shi ya kawo wani abu na mamaki da ya saba ma al'ada dangane da wani annabi, yana ce musu al'ayat. Za ka ji an ce al'ayat, fatina bi ayati, haka ake cewa ba fatina bi mu'jizatin ba a cikin Qur'ani ko kuma a ce ayatul anbiya'i ko al-bara'in, waɗannan duk su za ka ji a Qur'ani ba maganar wato mu'jiza ba. Wannan kuma wani zancen ne daban insha Allah. Akwai irin waɗannan abubuwan da suka faru tun kafin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda tamhidi ne, shimfiɗa ce Allah ya yi don zuwansa shi annabin Allah sallallahu alaihi wasallam. Misali, kafin a shekarar da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam, ba wasu sun zo su rusa Ka'aba ba, Abraha ya zo daga Habasha. Kuma a lokacin nan ai ba a san annabcin ba, a san ba a haifi annabin ba, ko kuma a wannan shekarar bayan an yi wannan abin da ma aka haife shi. To waɗannan abubuwa da suka faru da Allah maɗaukaki ya halaka waɗanda suka zo da niyyar su halaka Ka'aba, kaga menene? Malamai suna kiran wannan alamu ko al-irhasat, alamun da suke nuna lallai akwai wani abu babba yana nan zuwa, shine zuwan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam. To duk waɗannan abubuwan idan ka ce za ka fara dirasar sira daga iya haihuwar annabi, to ba za ka taɓa su ba, domin sun faru ne kafin haihuwar annabi. Mun gane shi ne abin da ake nufi. Don haka shi sako rayuwar Larabawa din a ciki yana da muhimmanci, duk da dai an ambace su ko da daga baya. Zan magana yanzu akan masadirin sira na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ta ina ake ɗauko sira annabi sallallahu alaihi wasallam? Shin an bar abin ne kawai kowa ya zauna ya yi shaci faɗi ya faɗo abubuwa ya dangana su ko ga annabin Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma shi a zamanin annabi an yi kaza an yi kaza alhali ba a yi ba? Don mun san magana akan annabi sallallahu alaihi wasallam ko dan ya zama mutum ya rayu da shi ne ya ba mu labari cewa ya gan shi ya aikata kaza, wannan baya kasancewa sai daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu daraja, ko kuma ya zama wanda suka zauna da sahabbai wanda ake ce matabi'ai, su sahabban suka ba su labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an yi kaza a zamanin sa, ko kuma daga baya wani wanda ya ruwaito ta hanyar waɗannan har zuwa sahabban da suka ga annabi din, ma'ana dai babu da wata hanya sai ta hanyar riwaya, ko kuma a ce Allah ne maɗaukaki ya ba mu labari a cikin Alƙur'ani, labarin Allah ku babu gari a cikin sa. Duk abin da Allah ya faɗa to gaskiya ne tabbace, ko ka fahimci abin yadda yake ko baka fahimta ba. To masadir da ake ɗauko sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasu kashi kashi. Akwai al-masadir al-asliya, wato masadir na asali. Idan kana son sirar annabi sallallahu alaihi wasallam ina za ka je? Malamai sun kasu kashi biyu, akwai asliya da kuma wato far'iyya. Su asliya din nan waɗanda ke sune tushen hanyar sanin sirar annabi sune al-Qur'ani na farko kenan. Domin al-Qur'ani labari ne na Allah subhanahu wa ta'ala, la yatihi batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Wata kariya, wata barna, wani abu wanda ba haka yake ba, baya zuwa wa Qur'ani ba ta ba a ce ka buɗe Al-Qur'ani ka ga labu ba gaskiya ba, wannan kwata kwata ba zai samu ba. Abin da yake cikin Al-Qur'ani daga harafin farko har harafin ƙarshe gaskiya ne. Don haka duk abin da muke so mu sani na rayuwar annabi Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwa da dama da Allah ya bamu labarin sa Al-Qur'ani to wannan kun ga masdari ne hanya ce ta sanin sirrin annabi mu san halin sa an bamu labarin yayi kaza ya tafi kaza an yaki ya zauna da sahabban sa Allah ya bamu labarin ya yaddai da sahabban nan sun yi kaza sun taimaka masa duk wannan abubuwa suna cikin Al-Qur'ani baka bukata a ce sai ta hanyar wata riwaya balle da abin cikin gaskiya ne ko kariya sannan masdari na biyu kutubu sunna littafan sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ka su kashi kashi akwai littafai da aka rubuta su da masu su suka sa musu suna a littafai sahihai kamar sahih bukhari sahih muslim sahih ibn khuzaimah sahih ibn hibban da makamantansu wannan ana kiran su wannan sunan ko dai saboda masu su sun kira su da wannan sunan ko kuma saboda wasu daga cikin masu su sun dace zane sun ce ba za su fitta wani hadisi a cikin su ba sai sahihi kamar bukhari da muslim sun dauki nauyi ne cewa duk abin da za su riwaya a cikin sahihi ba su karbo daga wani mutumi da ba amince masa ba amma kamar yin su sahih ibn khuzaima sahih ibn hibban akan samu su hadisi wanda ba sahihi ba ciki wannan ana ce musu kutubu siha akwai kuma as-sunan as-sunan da kace as-sunan ana nufin littafan da aka rubuta su akan abwabi kamar da aka rubuta sahiha amma kuma su masu su ba su yi itizami ba su dora ma kansu cewa sai sahihi ba ma'ana da kace a cikin su akwai sahihi akwai wanda ba sahihi ba wannan jimi ne irin su sunan Abi Dawud sunan Tirmidhi sunan Nasa'i sunan Ibn Majah akwai kuma wasu daga wanda ba wannan ba sunan Darimi da makamantan su akwai kuma littafan da ake cewa al-Masanid al-Masanid sun littafan da masu su suka jera hadisan cikin su gurgurdan sahabban da suka rubuto su daga annabi misali musnad da Imam Ahmad ibn Hanbal shi ya tsara littafin sa ne akan gaya mana hadisai amma maimakon ya ce babin tsarki babin sallah babin azumi babin kaza da kaza da kaza a'a sai ya ce babin hadisan Abu Bakar As-Siddiq domin shi da ya tashi jera hadisan ya jera su ne gurgurdan sahabban da suka rubuto su daga annabi kuma sai ya jera sahabban gurgurdan falalarsu sai ya fara da goma din nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu bushara a hadisi da sai kullum na faɗi wannan al-mubashirun bil janna nakan ce wanda aka mu bushara da aljanna a hadisi da dan nuna cewa akwai wasu wanda ba su ba annabi sallallahu alaihi wasallam su ba musu bushara a wasu hadisan da ba yawa wasu suna bayantar kaman ba wanda aka bushara da aljanna sai wadannan akwai amma dai wannan hadisi dai ne yazo da su shi yasa ake cewa al-mubashirun ne ba al-mubashirun bil janna ba mutane wasu ake suna cewa al-mubashiruna bil janna al-mubashiruna ma'ana kamar ka ce su ne masu yin bushara da aljanna al-mubashiruna wanda aka yi wa bushara da aljanna to da Imam Ahmad sai fara da hadisin Abu Hadithar Abu Bakar ko akan tsarki ne ko akan haji ne ko akan komai ne ne kawai gara hadisin Abu Bakar radiyallahu anhu da ya gama sunan hadisin Umar da ya gama sunan hadisin Uthman da ya gama sunan hadisin Ali har zuwa karshen wadannan guda goma sannan kuma sai fara sauran sahabbai wanda suka halarci Badar wanda suka halarci kaza da kaza har zuwa dai karshen sahabbai wanda ya tara wato hadisan su wannan su ake cewa littafai al-masanid wannan abin da ba shi ne darasin mu amma ina son ga mana yadda littafan sunna suke to wadannan littafan sunna din akwai irin su mustakhrajat har yanzu mustadrakat da al-mahajib su Tabari da makamantan su su al-hakim al-mustadrakat to wadannan littafai sunna ake cewa kutubus sunna a kutubus sunna in ka karanta za ka samu sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me domin littafai ne da aka rubuto su da isnadi isnadi shine a ce wannan inda zaka in ka bude littafin zaka ga cewa haddathana wali qala haddathana wali an annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kada suna yin mutane din daga na farko har zuwa annabi shi ake cewa isnadi to malaman sunna ba su fadi ba haka ba suke magana sha su fadi ko abu da littafi ce ayan fada littafi fa a'a an aiki ne da riwaya da isnadi wani ne ba mu labari cewa annabi kaza haka yake shi wani sai an tabbatar wa ne shi shi kuma wani da yake wani ya ga masa an tabbatar wa shi ku duba ku gani littafan hadisan annabi Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu ka dauki misali al-wali tafai mashhurai da ake cewa al-kutubus sita ba as-sihahu sita ba idan su ba ba su tafai wasu as-sihahu sita kusuri madu wannan suna amma al-kutubus sita ake cewa littafan nan guda shida suna Bukhari da Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i da Ibn Majah shi ne ko wadannan sahihai biyu sai kuma sunan a cikin su akwai sahihi da ba sahihi ba to wadannan littafai da kuka gani kowanne ɗaya daga cikin su duk wani hadisi da yake cikin to an rawaito shi ne daga wani malami zuwa wani malami zuwa wani malami zuwa wani har zuwa annabi Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma duk wadannan sunayen da kake ji a wani zaka samu isnadi biyar wani ka samu hudu wani ka samu uku
zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam to kowanne mutum ɗaya da aka bada a cikin wannan silsila da isnadi to malamai sun san shi akwai ne tafin da aka
da aka haife shi aka samu zuwa da malamansa da aka sami yana da ƙarfin hadda ko ba shi da ƙarfin hadda yaya malamai suke gredin su suka sashi za a ce da aka karɓa a gidan su ko ba za a karɓa ba ba ka wato sun nuna da kuke ji ana faɗa ba wa ka kawai wasu malamai suka zana suka kinta tota ko aka ɗebo wasu kan yare ko a ce a fadar wani aka nuna aka nisa duk ba haka mun yi ki ba jahilcin mutum da yadda aka tara sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita za ta sa faɗi irin wannan amma in ka san abu a yadda yake to ba kawai ƙarya ce wani ya zauna ya shata ta ba na'am akwai hadisan da ba a yadda da su ba a ciki malamai su suka sa ka'idoji ba za a karɓa hadisi ba sai daga mutumin da yake ana dalilin shi sannan kuma ta mu dafti mai cikakken dafti mai hadda mai karfi idan hadda sama da wani sai ce ku yadda wannan hadisin ba masu duk abin ko mai ce magana da cikin shi sai ce a'a mu ba mu yadda mu dangana wa annabi wannan magana ba domin tsoron ya zama bai fade ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk mutumin da ya mun ƙarya da gangan ibad wani abu ya ce annabi ya ce kaza alhali annabin bai faɗa ba sai ce to ya nemi mazaunin sa a wuta la hawla wala quwwata illa billah ko a ce akwai hadari mutum ya annabi ƙarya sai annabi ya faɗa don haka malaman sunna ba sa wasa da dangana wa annabin Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ji an faɗa nemi riwaya ina isnadin zuwa ya ciki mai malamai suka ce akan wannan ruwa sahihi ko ba sahihi ba kawai a faɗa mujarradin a faɗo magana a cikin wani littafi ba hujja ba ce sai an tabbatar cewa maganar nan ingantacciya ce insha Allah za mu zo ne magana akan irin waɗannan daga cikin masadarin sirri akwai littafin da ake cewa kutubud dalail kutubud dalail sune littafai da suke magana akan abin da ake cewa dalailun nubuwa dalailun nubuwa sune alamomin annabta irin siffofi na musamman wanda ba ka samun su sabon annabawa kamar abin da muke cewa mu'jizozi ne yawa ayoyi da Allah madaukaki ya sa su a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya yana jin bishiyoyi da duwatsu su ne masa sallama sallallahu alaihi wasallam wanda duk an rawaito su da riwaya ingantattu to akwai malaman da suka zanna suka tara irin waɗannan abubuwa ne
alamomi na tabbatar da cewa lalle Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne annabin Allah ne ba annabin ƙarya ba ne annabin gaske ne Allah ne ya ɗauko shi irin waɗannan alamun su ake cewa da dalilin nubuwa da halayensa da abubuwan da ya yi da inda ya taka ya tafiya da abun da wani abu ya faru na mamaki ya taɓa ɗaukar ruwa yana alwala mutane ba su da ruwan alwala amma sai kawai ruwa ya rika bugugowa tsakanin yatsun su sallallahu alaihi wasallama har ya isa duk wanda yake tare da shi alwala yana da abubuwa ba ƙarya ba ne haka nan ana cin abinci wani lokaci abincin dan kadan amma saboda albarkar Allah ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abincin nan ya karu mutanen da suke wurin kowa ya ci ko shi duk waɗannan da yake ce musu mu'jizozi ko kace musu ayatul anbiya'i kuma suna cikin da la'ilin nubuwa dalilai ko alamomi da suke tabbatar da lalle wannan annabin annabin gaske ne annabi ne daga Allah subhanahu wataala to littafai da suka tara waɗannan irin abubuwa ana ce musu kutubud dalail littafan da la'ilin nubuwa ban mashhure daga ciki shi ne dalailun nubuwa na albayhaqi bayhaqi ya rasu hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana da 1458 to babban malami ne a cikin malaman sunna yana da littafai da yawa babban gaske a sunanul kubra wanda ya tara hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma kamar tsarin irin su bukhari shi ma gurgudan wato abin da ya shafi wato babi na fiqh akwai kuma dalailun nubuwa na abu nu'aym al-isbahani shi ma wannan babba wannan suna cikin manyan masadar in kana zancen da la'ilin nubuwa akwai kuma littafin da ake cewa kutubu shama'il abin da ake nufi da shama'ilun nabi sallallahu alaihi wasallam wannan su kuma sun fi tarkizi sun fi mai da hankali akan halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dabi'unsa annabi ga yadda yake tafiya sallallahu alaihi wasallam ga yadda yake cin abinci in zai bacci da yadda yake akan bangaren sa da dama yake kwanciya yana iya jurawa ga irin zikirin da yake yi ga yadda yake mu'amala da mutane da yadda zai je dai da mara lafiya irin waɗannan halaye na annabi su ake ce masa ash-shama'il al-muhammadiyya to su ma akwai malaman da suka zauna suka yi rubutu akan wannan babu kun ga ce wato sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gona ce babba kuma babu wani abu da ya kuwa sai idan ba mu karanta ba mun yi mai yadda ta fi akan mutane duk suna babban daga cikin mashhuran waɗannan a wannan babi akwai Shama'il Muhammadiyya na Tirmidhi. Tirmidhi wancan mai sunan din nan to yana da Shama'il Muhammadiyya yana cikin babba kuma mafi kyawun littattafai na wato Shama'il shine wanda Sheikh Al-Albani ya haddabe shi ya lalakasu wasu abubuwa daga cikinsa yana nan an buga shi ana sayarwa. Akwai kuma wasu littattafan da ake ce ma Kutubul Khasa'is. Khasa'is ne ana nufin khasa'is annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwan da suka ce bauta annabi. Kuma shi annabi da lallai da malaman sunna suna son sa. Wasu ba shi haka kawai ba. Duk wanda ba ya wasu to an rubuta mana a kai. Wannan kuma wasu malamai suka zauna suka yi mana rubutu a kan kawai abubuwan da suka ce banci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda wani ba wanda ba shi ba bai musharaka da shi ba. Duk wani mutum wanda ba annabi ba to ba shi da wannan hali sai annabi. Khasa'is kenan wanda kwata kwata shi kadai yake banta da irin wannan halaye cewa shi ne annabi na karshe babu wani wanda zai zo daga bayan sai ce shi annabi ne. Kuma sannan duk maganarsa wa'ayi ne daga Allah. Wannan shi ne cikin khasa'isin annabi sallallahu alaihi wasallam to waɗannan da wanda ba su goma da khasa'is na rayuwa cewa shi daga cikin khasa'is ɗinsa cewa matansa bayan mutuwarsa ummuhatul mu'minin ne gaba ɗaya dole mu'mini in dai ya yarda da Allah shi kadai zancen ta bauta masa ya yarda da Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne manzo na Allah to bai halitta ya bude daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma wajibinsa ya yarda cewa wance ƴar wali ne ya kuma ta ce mana kamar yadda yake haramun ya aure uwarsa da ta haife shi to haka haramun ya aure wato matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa azwajuhu ummahatul mu'minin kamar da Allah madaukake ya gama wannan khasisa ce daga cikin khasaisin nabi sallallahu alaihi wasallam. To akwai malaman da suka zauna irin waɗannan abubuwan suka tara su guri ɗaya suka samu su suna khasais annabi sallallahu alaihi wasallam. Su ma wannan masdari ne hanya ce na sanin sirrin annabi Allah sallallahu alaihi wasallam. أقول ببدل الشيء الخصائص الكبرى للسيوطي ما لا السيوطي إلا أن يتابع سنسى الخصائص الكبرى وإنه ودن أبوه ودن يتارى عجك نافد الشماء الكبرى وأقول كتب المغازي والسير كتب المغازي والسير سكما وسنة تبني سنة مرحلة تفرق وتربو تسير عن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأقول سكما سنة تركيزي نسمي دعاك لكم بيانين ya kiyajen annabi sallallahu alaihi wasallam an yakin Badr an yakin Uhud an yakin kaza da kaza da kaza har zuwa Tabuk wanda bayansa ba ai wani ba fita da ta annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan tare waɗannan kawai a faɗi ya yaƙi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya lalata aka yi da adadin mutanen da suka fita da yadda aka yi yaƙi da yadda aka yi da kafirai da yadda aka kare shi da irin nasarar da aka ci da irin darussan da aka samu ko an yi kuskure kamar Uhud da makamantansu. To waɗannan su ake ce ma kutubul magazi. Su kuma akwai irin wanda suka fara su irin su Az-Zuhri irin su Musa bin Uqba su suka fara tare irin waɗannan tafai kamar da zamu zo kuma ambata insha Allah suka tare waɗannan tafai suka ambata mana yaƙi yaƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai kuma waɗanda suka ware iya saraya malamai suna bambancewa tsakanin al-ghazwa was-sariya al-ghazawat was-saraya. Ghazwa ita ce yaki wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musharaka a ciki ya fita aka tafi da shi yakin da annabi ya fita aka tafi da shi ana ce masa ghazwa ghazwatu badr ghazwatu uhud saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji an yi da shi al-khandaq da makamantansu al-ahzab tabuk kuma ghazwa ana nufin ita mujarradin fita kawai a fita din tare da annabi sallallahu alaihi wasallam an yaki ko ba yaki ba ana ce mata ghazwa wannan tabuk an fita an kuma dawo amma ba yaki ba za ka wannan akwai ta tazumura da ta yi shahara a gun mutane ya cewa rakin ta buga ko a tauki wasu labarai yana sai na aliya kama doki da zai daure ta yi doki ne rabe biyu da yi waɗannan abubuwa an fita wa ne da su a gudu wannan abubuwan da wasu mutane suka samu su da wasu wani amma ba daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ne ba su inganta daga annabi ba a yankin ba ma kwata-kwata an fita sai aka samu huruma wanda za a je yakin da su sun koma su tafi da kuma ya ce cikin wasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake dawo. To wannan da take ce in an ce zuwa ana yafin fitar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi don ayi yaki sawa'un an yaki ko ba ai ba amma in ba da shi a ciki to ga zuwa sunan ta. Idan kuma ya tura wasu mutane ne su je su yi yaki a wani bangare na duniya shi bai je ba yana gida a Madina to ana ce ma wannan sariya
yau jami'insa shi ne assaraya. Yau akwai malaman da suka tashi suka tattara waɗannan yaƙi yaƙin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a rayuwarsa gaba ɗaya, wanda ya fita da kuma wanda ya tura, sai ake ce musu almaghazi wassaraya. Wannan shi ma masdari ne daga cikin wato hanyoyin sanin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai kuma wannan masadir asliya ke, in kana neman masadir hanyoyin samun sirrin Annabi sallallahu alaihi wasallam, tabbatattun na asali wanda nan ne ake ɗaukowa sirra, ba wato wani wuri daban ba. Akwai kuma masadir takmiliya, wato wasu littafan wanda ana amfani da su ne don ciko ga waɗancan amma ba da asali ba ne, amma dai su ma suna taimakawa a bayan sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar kutubut tarajim wa rijal, littafan da aka rubuta su don sanin wato malaman da suka yi wato hadisai wanda nake magana da su. Akwai wannan littafan irin su al-kamal na ibn baqula da shuruhin da suka zo bayansa, irin su tahdhibul kamal na al-mizzi, tahdhibut tahdhib na ibn hajar al-asqalani, kuma taqribut tahdhib na sai shi ibn hajar al-asqalani din, kuma kamar ta wannan littafan wanda sun yi wannan kawai da suka shafi da kutubus sittah. Akwai kuma wasu littafan da suka magana wasu rijalin na wasu littafan daban da aka tara, za ka ji wane dan wane an haife shi a wuri kaza, ya karatu a gurin wane, kuma ga haddasa ga sauransu ga matsayinsa. To waɗannan littafan su ma ana amfani da su, suna taimakawa wajen sanin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma su masu su ba su rubuta su bane asalatan don mai sirri ba, sun rubuta su don wani abu daban, amma akwai ambato na sirrin Annabi a cikin, shi yasa za a iya amfani da su wato a wannan babi din, shi yasa ake ce musu masadir takmiliya. Akwai kutubul ansab, wato alhamdulillah musulunci Allah madaukaki ya tsare shi kuma ya ware masa wasu mazaje da suke masa aiki, sai kai mamaki wato wannan kuma su littafai ne, su kuma an ware su wajen bayanin nasaba kawai, zai iya maka nasabobin kabilun larabawa, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nasabarsa tun daga shi abadin mahaifinsa Abdullahi dan Abdulmuttalib har zuwa karshen wannan nasaba tasa, wanda har tana kaiwa har zuwa Adnan, har zuwa Annabi Isma'il, zuwa Annabi Ibrahim. To irin wannan nasaba din, sanin nasabar kabilun larabawa sallallahu alaihi wasallam da wasu da wasu, to akwai littafi da aka ware domin bayanin irin waɗannan. Akwai littafin As-Sam'ani, Al-Muzaffar As-Sam'ani yana da littafi Al-Ansab, yana cikin manyan masadir a wannan babi din. To su ma sukan taimaka wajen sanin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, diddiɗi masu su ba su rubuta su ne don bayanin sirra. Akwai kuma kutubul fiqh, har littafin fiqh, littafin fiqh yana da gano sirra ce, ba ana bayanin yadda ake ibada ba. To akwai kuma wanda ya koya mana ibada shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za a faɗi ga yadda ya yi kaza, ga yadda ya yi kaza. To wannan shi ma juzu'i ne na sanin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin za a faɗa mana halayensa da yadda ya wasu abubuwa ne. Akwai kuma dawamil al-adab, littafai na adabi da larabci, isu shi ne da aka tara maganganu a kan larabci da sauransu. Duk wannan su ma masadir ne takmiliya, suna taimakawa duk da dai ba a rubuta su don bayanin wato sirra ba. Za mu zo yau hakuri na kama da wannan shi ke da mun gama wata mukaddima, insha Allah darasi na gaba sai mu fara gundarin abin da ya shafi karatun sirra din, domin muhimmancin waɗannan abubuwa, in kana karanta sirra ya zama cewa ka san ga abin da kake yi. Akwai ka'idoji da malamai suka sa na dirasa sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mai yi waɗannan irin ka'idoji. Na farko al-ilaha bi sahih min sirati rasul sallallahu alaihi wasallam, ka'ida ce babba wajibi ya zama mutumin da yake magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ya zama yana mai da hankali wajen binciken menene ya inganta. Allah subhanahu wataala da ya turo mana wannan annabi, kuma kamar yadda muka faɗa, muka sha faɗa, kuma shi ne imaninmu har zuci, babu wani halitta da tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a daraja. To yadda duk muke son ta, domin ba yadda mutum zai shiga aljanna idan ba ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwata-kwata, ba yadda zai shiga aljanna idan bai bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Su na baki ne ya same shi, su kuma na aikace ki ba ne ya same shi. To wannan sa duk yadda muke son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to kar mu dauki wata magana ko mai kanta mu ce annabi ya yi kaza, kin har ba mu same shi wa zai din ba, domin shi Allah madaukaki ne da ya dauka shi. Kalla Allah ya bashi, baya bukatar ka kirkiro wata
ce yana da wata falala din har ba a fada yana da idan ba domin fadin baki ka kawai ka dangara masa wata falala da babu ita ba za ka kara dauka ba za ka kara masa komai ba ya fi karfin kai a ce magana ka ce za ka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba buƙatar magana ka mutum ji mu don haka shi duk wanda ya yi magana akan annabi ka tabbatar da cewa abin da za ka faɗa din nan a rubuce yake a rubuto shi ta hanya ingantacciya har zuwa annabi din sallallahu alaihi wasallam daga abi akiyaye da wannan yana da muhimmanci sosai kare mutum yazo ya zauna akan sirrin annabi yana ta share kayyayin yana fadin abin da ba aka yi ba domin sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam juz'i ne na wannan addini din addini ne shi ko addini ba a daukar sa sai ta hanyar ingantacciya shi ne kuma tana sayyidina Ali radiyallahu anhu Ali bin Abi Talib yana gudu sai yake cewa la takdhibu alayya فإنه من كذب علي يلج الله أي روتوك دقاء النبي صلى الله عليه وسلم عيشه رضي الله عنه يروتو دقاء النبي سوى النبي صلى الله عليه وسلم يلا سوى لا تكذبوا علي كدكو من قليا كدكو من قليا كفت أبن دبن بديشبا دومن وند بيه من قليا تجمع زيشي قوتا كودا أبن النبي لي يبوحنا ينزل أيضا أبن دوزو دومن يبوحنا ويلي لباني شبه لباني dole ne ya zama an yi masa abin ka faɗe shi kuma ka wani idan ka faɗa abin da ba a yi ba shi ne zama shi ne sakayya kai kuma haramun ne don ka kana son Allah sallallahu alaihi wasallam to ka tsaya kan labarin da shi annabin ya faɗa kuma yana nan da yawa kuma yana da nan sabon da na faɗa wasu ma ko ta bace su musiba to idan muka ga da sanin abin da annabi ya faɗa akan kansa wannan dare har zamu zo mu yi masa wani abin da wato ba ma ya bukatar sa Allah subhanahu wataala ya kare taimakon mu isa madawama akan sunnar annabi Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da nake faɗa da shi man kazaba alaihi mutaamida falatabawwa maqadahu minan nar wannan hadisin malamai ma suna sa shi a misali na hadisin da ake cewa mutawatirai hadisin da adadi mai yawa ya ruwato shi adadin da a ayin adadin dai hankali ba zai karbo a sai wannan adadin za su iya yake su tattauna su yi ittifaqi akan su yi irin wannan gaskiya da annabi sallallahu alaihi wasallam kawai misali a ce wannan hadisi mutum hausi misali a ce kana nan zaune sai ka wasu mutum wajen a musulun suka musu kawo mana wani labari ai kafin kawai ka ce labarin na kokari ne haka za ka kawo mana wasu hankali ne ko ba ka bane amma mutum da ya zo shi a yi a bakin titi nan ga wani can an sare shi ya mutu yana da ta cewa wani labari ne haka ba mai muhimmanci ba amma wani zai iya yadda wani kuma zai shafe kujen ku bincike ko ba ka ba amma a ce ga kun adadi mai yawa ya zo to a al'adance da wahala a ce sun haɗu to ballanta nan abin da ya shafi addinin Allah ballanta nan abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mutanen suka imani da shi don haka hadisi mutawatir shine wanda adadi mai yawa suka roto shi wanda al'adance ba zai yi a ce wato kariya suka yi ba wannan hadisin da man kazaba alaihi mutaammida misali ne na hadisin mutawatir dan an ce an roto shi daga sahabi wajen 80 sahabi kai banda tabi'i banda tabi'i tabi'i sun da wannan hadisin cewa lalle annabi ya faɗa wanda duk ya masa kariya to kawai ya je maza ya layi goyon sun yi bincike inda zai samu ya samu ya buce wurin sa auta saboda mai kariya ga annabi babban abu ne Allah ya kiyaye shi wannan ka'ida ta birki ka'ida ta farko ka'ida ta biyu al-hirsu ala al-alfaz ash-shar'iyya al-warida fi al-kitabi was-sunnah mutum yana magana akan tafsir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka faɗa abubuwa da ma'ana sai idan ko da ya faɗa kan to shi kamar yadda aka faɗa ma'ana ya kokari ni lafazin da zai amfani da shi ya riga amfani da lafazin shari'a haka nan kada ya amfani da abin da wasu mutane a zamanin yanzu masu rubuce rubuce kamar irin orientalist wato wanda ake ce ma mustashriqun da larabci ko san su sai orientalist mutum zai na kallon ba turawa da suke zuwa su karanta musulunci da larabci sai su koyi larabci su karanci musulunci kuma sai su koma su yi rubuce-rubuce a kan musulunci wani shi ake ce ma orientalist hausance wasu suna fassara su da yanci yanin addini haka ne ko ilo za ta dafi wani ma'ana ba ya kace kaje su yani ba garin ku bane ko zuwa kai kaɗan yi wani abu ka tafi to turawa suna zuwa ƙasashen larabawa suna zuwa da kuma wasu suna zuwa nan ƙasashen mu nan kasashen Hausa suna zuwa su karanci tarihin Usman Danfodio su zo biyu ke ga mutum ya yi PhD akan Hausa ko akan Musulunci ko akan Danfodio kuma ba musulmi bane, ba abin da ya hada shi da musulunci. Amma saboda zai yana so ya je ya rubuta abin da ya fahimta ne akan wannan addini, abin da ya fahimta. To ya Allah, mutane sun yi rubuce-rubuce da yawa. Yanzu akwai babbar makaranta da ana training din mutane ma kan irin wannan a London, Oriental and African Studies. Tana nan babba ce, ana digiri a cikin mafi yawa waɗanda suke zuwa su karatu a cikin ta, za su zo ka gan su suna rubutu gwargwadon da wadancan malaman nasu suka koya musu. To waɗannan mutane su kuma sun fahimci addinin nan ne da irin nasu tunani, kuma suka analyze musu da irin yadda suka ga dama karatu ne na siyasa. Shi yasa suka ji suna cikin waɗanda suka buɗe ƙofa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko ya rubutu akan me yasa ake son Abu Hurairah suka yi yawa, sai kuma wani ya tashi sai ya rubutu akan wani me yasa su ne yake da alaƙa da Abu Hurairah, ba don komai ba, kawai saboda a sa mai karatu ne kwanto cewa wannan abin kamar wata siyasa ce aka tsara ta kawai, ba addini ba ne. Wannan kenan, to wannan shi ne orientalist. To za ka ga waɗanda suka tarbiyyantu irin wannan tarbiyya ɗin, ko da musulmi ne in suna rubutu za ka ga cewa suna tasirantuwa da waɗancan iyayen gidan nasu. Sai ka ga maimakon su riƙa amfani da lafuzin da aka rubuto daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan sira, sai ka ga suna amfani da wasu lafuza kamar a ce Abu Qadiyatu Muhammad, kamar yadda Al-Aqad ya rubuta, musan wani Aqad ko Abbas Mahmud Aqad, wani malami ne a Misra, malamin adabin larabci, yana da rubuce-rubuce abubuwa da yawa. To da gaske ne Faransa ya rubuta Abqariyatu Muhammad, Abqariyatu Umar, Abqariyatu waye, mutum ya kira da Abqari ni a larabci, a larabci shi ne Abqari. A turai shi ya ce mutum Jenus, mutum da yake Jenus wato mai wata kwakwalwa ta musamman. To su ne karatun da suke wa annabi kenan sallallahu alaihi wasallam, cewa wannan wani irin mutum ne mai wata kwakwalwa kawai ta musamman. Istata'a an yusaitara ala uqulin nas, ya samu dama ya yinjayi hankalin mutane har ya jagorance su har ya kafa daula. Kuma wannan ba zai zama annabi ba, ko haka ba, kamar irin wani mutane ne, ko wani mutum ne mai kokari kawai mai tsafin basira, wani dan siyasa gagare ne da ya iya ta fara ya tara mutane saboda yana da baki, har ya tara mutane har ya mulke su. To su irin wannan turawan da ɗaliban su da suke karatu a wurin su da irin wannan abin isra magana akan sai annabi sallallahu alaihi wasallam, irin wannan lafazin zaka rike, to ka kiyaye wannan, kar ka dauke shi ba hanyar ce ta sanin sai annabi ba, ka koma littafin malaman musulunci wanda suka rubuto sai annabi sallallahu alaihi wasallam da riwaya, kuma suka amfani da lafuzza na shari'a, daga nan zaka zauna lafiya. Abu da uku gaggauta, al-istifada min al-ahkam ash-shar'iyyah al-warida fi athna'i dirasati siya, mutum yi amfani kada kai ya zama cewa sira wato muna karanta ta ne kawai don mujarradin mu ji labari, sira annabi sallallahu alaihi wasallam ba labari ba ce, yawa ita tana da dadin ji, to amma ba ta sunniya ba ce, tana da bambanci da labarin gizo da koki. Gizo koki ba wani abu da zaka fa'idanta ciki, ko da koya ma kariya, ko da kariya da zaka cuce, ko da kariya da zaka fita daga wata duka, shi ne zaka koya yi wani ne, ko haka ba. Amma sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tarihi na bin sabbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abin da zaka koya ce ta hanyar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu shekara 13 a Makka, bai kira mutane zuwa ga komai ba sai tauhidi, sai da ya hijira zuwa Madina, sannan ya fara kira zuwa ga wasu abubuwa din na shari'a, tatbiqin shari'a, yadda za a yi hududi a kashe a yi bai cin an zakka da sabbi da abin da shafi su azumi su zakka da sauran kashe da aka ci. Amma a Makka sallah kawai da tauhidi aka yi. Wannan abubuwa za su koya maka mai at-tadarrus bin Abu Sallu Sallu, kaga shi wannan babban darasi ne. In kai in kai mai da'awa ne, to kar ka tashi lokaci guda ka ce sai ka juya hankalin mutane sun ma abin da kake fahimta lokaci guda, sai ka bi mutane a hankali, ba da zafi ba, ba da fada ba, ba da zage-zage ba, kuma sannan wato ka bi su abu daya in sun fahimce shi kuma a ji na gaba, su fahimci abu daya sai a ji na gaba, shi ake suna tadarrus ga waji wali, ka bi su ka koya musu wannan sai kuma wannan sai kuma wannan. Wannan muna fahimtar sa akan rayuwar manzon Allah daga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sirra, ko wannan darasi ne ko yawa a cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam, ko sirrar sa ba kisa ba ce ba ta zuwa ce kamar sauran labarai ba. Sai kuma abin da ya shafi me yasa muke karanta sirrar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, me fa'idar karanta ta, wannan zan faɗa muku lakan mafi yawan abubuwan mun san su. Na farko, muna yi domin mu sami yadda za mu sami ikhlasi da mutaba'a. Ikhlasi da mutaba'a sharuɗai ne guda biyu na karɓar aiki, cewa idan ka yi aiki Allah ba zai karɓi aikin nan ba sai ya zama ka yi shi don Allah, na farko ke. Na biyu, sai ka yi shi akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah madaukaki ya ce mai sallah sai nan wajibi shi kawai in ba ka sallah ko kai ta dan Allah ba don riya wasu shugabi sai ba maka ba wannan shi ne kai ikhlasi kuma in ka tashi yin takai irin karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai Allah baka ladan kar ka tashi sai ka riba to yi taraka a gudu mu Allah bai kore haka ba dan haka in ka shi ba za ka ba uku ya gora mana kar ka yi albani ka yi taraka a gudu domin Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka yi kura mana to haka ne akwai mabadi da abin da za ka yi ka yi shi da ikhlasi don Allah kuma sannan ka yi yadda Allah ya koyar wannan abubuwan guda biyu sai ya same su sannan aiki yake karbuwa akwai mabadi to wannan yadda da cikin fa'idar sira shi ne mu samu wannan wato ikhlasi da mutaba'a din domin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi nafsi bi yadi la yasma'u bi ahad min hadhihi al-ummati yahudi aw nasrani thumma yamutu wa la yu'minu bi illa dakhala an-nar la ilaha illa Allah Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani mutum a wannan al'umma din malamai suna kasa in an amfani da lafazin al'umma suna kasa shi kashi biyu akwai ummatud da'wa akwai ummatul ijaba me ne ummatud da'wa al'ummar da aka tura Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa gare ta gaba daya sabawan sun karba ko su karba ba su ake shi ne ummatud da'wa al'ummar da suka karbi karantawa Allah sallallahu alaihi wasallam su ake shi ne ummatul mali ummatul ijaba to a wannan hadisi wata al'umma da kike cewa yayi babu wani a wannan al'ummar da zai ji wato labarin da yaji cewa akwai annabi wannan al'ummar a cikin ta sawai mutum ba yahudi ne ko kirista yaji wani abu akan labarin annabi sallallahu alaihi wasallam sallan ya mutu da imani da annabi ba wasu shi ba cika shi kuma kai da mutum in da mutum yaji akwai muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya zama bai je ya binciki waye annabin nan kuma bai imani da shi ba wa haka kawai yaji labarin rayuwar shi da annabi sunan sa Muhammad kawai yaji to kuma bai imani da shi ba to kawai mutum ya shi wajibi ne mutum in dai ya shiga aljanna to wallahi ba zai shiga ba sai idan yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya zama auren sa kawai zai tafi shari'a mu da jalla to sai ya ce idan har mutum aka same shi a wannan al'ummar mana umman nan ta da'awa ko ba yahudi ne ko ba nasare ko ne wanda iri ya mutu ya ji labarin annabi amma kuma bai imani da annabi ba to zai shiga wuta kun ga sai wannan dirasar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu samu ne za mu samu kiyama gare shi ko domin zai ka tabbatar mana cewa ilimi akwai shi zai tabbatar mana da labarin sa da halayen sa sai mu kore da shi kuma mu ikhlasi ne don Allah Allah samu ne sallallahu abu labin تعليق المحبة الشرعية للرسول صلى الله عليه وسلم من سنة سيرة من ذب الله صلى الله عليه وسلم ومن تسرق فهمنا تكيف فهمنا تكيف قولوا من سورنا ذب الله صلى الله عليه وسلم ومن متين بزير زمن مسلمين بزير زمن مؤمن بمن باع سنة ذب الله صلى الله عليه وسلم أليس أسمع الله من هنا يقول ياتي باب من بزير إيماني لا يؤمن أحدكم حتى أقول أحب إليه من والده وولده والناس اجمعين باب متكن دزي زما مي ايماني حس يا زما ني نفس ويوا ازوتيس يا واتو يا كسو دا فيدا كوبل دا يديش فيدا دن دا يفاشي كانسا كوما فيدا دكان الامه بغادا idan har kana fifita wani dan adam akan annabi Allah sallallahu alaihi wasallam to yake da mai imani ne kuma jalla to kina da mu samu wannan imani ne shi gaskiya shi fifita shi da mun karanci sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam domin Allah mai ya ce kun in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa kula san Allah kudini wannan kuma fa sallama da ashe da annabi shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kuma abubuwa biyu da so na hakika na zuciya da kuma biyayya da abin da yazo da shi domin ba zai yiwu ka sai kana son mutum kuma sai to ka tashi kai kai kaza ko sallan ka ji aikata ba don haka wajibi ne kana son annabi to ka bi umarnin annabi annabi ya zo da addini addinin da ya zo da shi babu wani addini da Allah zai karba a wurin